أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملساكة أهدوى وانا مسلا شيمي البركة مسلا شيخ الإمام البخاري لكي وانا أمقوى تاري جيزاكي أشكين كان اندابو. A yau muna 19 ga watan Ramadan, hijira 1447, wanda ya zo daidai da 8 ga watan 3 miladiya 2026. Cikin tafsirin mu na littafin Allah Madaukakin Sarki, har yanzu muna cikin suratul Ghafir. A jiya mun tsaya kan aya ta 29, insha Allah ta'ala a yanzu za mu tsora kan aya ta 30. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala allazi amana ya qaumi inni aqamu 'alaykum mithla yawmil ahzab. مثل دهر قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد.
الله يشي وقال الذي آمن وأن ولي إيماني يسي يا قوم يا قوم تانينا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ني إنا في مكتورة azaba ko abin da ya gabata na kwatankwacin abin da ya faru ga jama'u da kungiyoyi masu yawa. Misla da abin kaumi Nuhi, kwatankwacin al'ada abin da ya sa mutanen annabi Nuhu, wa adin da adawa, wa samuda da samuda, wallazina min ba'di da waɗanda suka biyo bayan. وما الله يريد ظلما للعباد الا بايا نفن زالنشي غباي الا بدو كيكين سرقي يناشي غبدا حكيتو مدا وعزن وانا مجمن دي ايماني دقسين آل فرعون اجيا ايو اندى مكاكرن تامنجي مجمن يفتم ايمانه ينافو ايمانه سا تو اما ايكي شي غبدا وعزي سمر يافتو يا بينا ابن دي شيكي قودي dan ya riga ya sallama, in ma an kace shi to shi ya rabauta, ko kuma dan yana da tabbacin cewa Fir'auna da jama'arsa ba za su yi masa komai ba. Da haka ayoyin da suka biyo baya sun gwada cewa ya fito fili, ya bayyana imaninsa. Farkon lamari koyewa yake, ba san ya riga ya yi imani ba, amma yanzu dai shi gaba da bayanin da yake yi, to ya gwada cewa yanzu ya riga ya sallama, ko dai aka ce shi shahada, ko kuma yana da yakinin cewa ba za su taɓa shi ba saboda kusancinsa gare su. Yake faɗa musu, yace ya qaumi inni akhafu alaykum, ina ji muku tsoron, mithla kwatankwacin yawmil ahzab, ranar jama'u, ranar taron mutane, ranar gangamin mutane. Ana abin da yake nufi da yawmil ahzab ai rana ta halakarwa, ta azaba da ta faru ga jama'u daban-daban. Ya kira su al-ahzab domin kowane jama'a, kowace kabila, kowane mutane kamar kungiya ce mai zaman kanta, saboda abin da ya haɗa su na tafiya na ra'ayi guda ko na gari guda. Da haka waɗannan kungiyoyi da ya faɗa duk sun ƙaryata manzali. Sai ya buga misali da misla da abin ƙaumi Nuhi. A nan idan mun lura za mu ga a baya tsoratar da su abin da zai same su a duniya idan suka yi wancan kalida abin da annabi Musa ya zo da shi. Ya nuna cewa idan azaba ta zo ba wanda yake tsoraye tsoratar da su ya qawmi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ardh faman yansuruna min ba'thi llahi in ja'ana kaga wannan tsoratarwa ne daga abin da zai faru a duniya sai kuma yake tsoratar da su lahira in an je lahira sai yake ƙara tsoratar da su abin da ya faru a nan duniya gabanin lahira din dangane da abin da ya faru ga waɗanda suka karyata manzanni a bayansu sai ya ba da misali sai misla da abin qaumi nuh kamar al'adar nan ta mutanen annabi nuh al'ada suka karyata manzanni kuma kun kwaikwayi irin wannan al'ada qaumi nuh mutanen annabi nuh waɗanda Allah ya halakar da ruwan tufani ya ambata musu wannan ne shi yake gwada cewa waɗannan mutane suna da labarin abin da ya faru ga mutanen annabi nuh shi sai ya buga musu misali da shi ruwan tufana ruwa ne da ya game duniya ya zama ba wanda ya tsira sai wanda Allah ya ji kai sai wanda Allah ya tsira kar waɗanda suka kasance tare da annabi nuh a cikin wannan jirgin ruwa ne ruwa ne da ya zo ta sama da ta ƙasa to don haka abu ne da yake shahararre suna da labari sannan sai ce wa adin da adawa adawa mutanen annabi hud wa samud da samudawa mutanen annabi salih waɗannan kuma gidajen jinsu inda suka zauna kusa da su ne don haka suna da labari sai ya buga musu misali to irin al'adarsu ta karyata Allah ta karyata manzannin Allah ta saba wa Allah ga abin da ya sami su ku tuna wannan al'adar ta su ba inda ta kai su ku ma kada ku yi wannan zai na min ba'din da ma wanda suka biyo bayan wanda ya gwada ba laifi a fada wa mutane yayin tunatarwa da wa'azi a labarukan al'ummar da suka gabata da irin abin da suka aikata amma waɗanda suka yi aiki na kwarai Allah ya ba su sakamako kyakkyawa amma waɗanda suka yi akasin haka Allah ya kama su ba laifi a ambata kamar yanzu yadda nan yake tunatar da su abin da ya faru ga waɗannan mutane waɗanda suka gabace su kuma haka mu ma muke karantawa a cikin Alkur'ani Allah yana ba mu labarin waɗannan al'ummu domin mu ji abin da ya faru gare su dan kada mu bi wannan hanya ta su da tafarki irin nasu sai ce wa Allahu yuridu zulman lil ibad sani Allah baya nufin zalunci ga bayi dan haka waɗannan da Allah ya halaka mai ya halaka su mutanen annabi Nuh da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih Samudawa da Adawa duka waɗannan zunubi suka yi Allah ya kama Allah baya nufin zalunci ga bayi domin Allah maɗaukakin sarki baya zalunci Imam Ibn Ashur ya yi nuni ga wata fassara ta cewa lafazin zulman a nan zai iya haɗawa da ma'anar shirka don shirka ma zalunci wama Allahu yuridu zulman lil ibad sai zama Allah baya son bayi su yi shirka don haka Allah baya son zalunci ga bayi ma'ana baya son su yi shirka idan kuma suka yi shirka to za su gamu da hukuma a wajen Allah maɗaukakin sarki haka nan Allah baya nufin bayi da zalunci ko da a junansu ne kuma Allah bai nufi bayi da zalunci ba Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa kansa zalunci kamar yadda hadisul qudsi ya tabbatar ayat alqur'ani da dama suka tabbatar Allah maɗaukakin sarki baya zaluntar bawa duk abin da ya samu bawa to abin da ya aikata shi da haka anan yake gaya musu ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku tsaya kan abin da annabi Musa ya zo da shi na gaskiya idan kuka saba to ba akwai abin da ya gudana ga waɗanda suka yi irin abin da kai kuma Allah bai kyale su ba wannan a duniya kenan da haka kuma sai ya koma zuwa kan abin da zai faru a lahira sai yake cewa ya kau
wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawma التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
نعم ويا قوم يا قوم تانينا إني أخاف عليكم لإن أجيبك صورا يوم التناد ranar da za a dinga kiraye-kiraye yau ba tuwon nuna mudibirina ranar da za ku juya kuna masu ba da baya ba da kun min Allah min asim ba ku da wani mai kariya daga wajen Allah madaukakin sarki wa man yudlilillah wanda duk Allah ya fatar fa malahu min had sai da wani mai shiryawa mana ya koma yana tunatar da su kuma azaban lahira ya ci gaba da kiran su da ya mutane na dan tausasawa da jan hankali ya ku mutane na inni aqabu alaikum ina ji muku tsoron yawmat tanat ranar da za a kirayi juna ita ce ranar lahira an kira ta da wannan suna saboda abin da zai gudana a cikin ta na kiraye-kiraye kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna kuma hadisai suka gwada kiraye-kiraye masu dama za su gudana a ranar tashin alkiyama akwai kira da yan aljanna za su kira yan wuta wanda bayan an shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna yan aljanna za su kira yan wuta su ce an kadi wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa mun samu abinda aka yi mana alkawari ubangijin mu yi mana alkawari gaskiya ne tabbas ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa kuma kun samu abinda ubangijin ku yi muku alkawari gaskiya ne qalu na'am yan wuta su ce eh haka ne mun samu kunga wannan kira ne sun kirawo sannan kuma su ma ƴan wutan za su kira ƴan aljanna ana fidu alaina min alba'i aw min barazakakum Allah ku koro mana ku kwararo mana abinda Allah ya baku na ruwa ko daga abinda Allah ya azurta ku idan azaba ce azaba suna neman mafaka sai su kira ƴan aljanna da sauki mai karbi su ce ku kwararo mana daga abinda Allah ya baku ku babu ruwa qalu inna Allah harramahuma 'ala al-kafirin sai Allah ya haramta waɗannan abubuwa ga kafirai ba ku ba waɗannan abubuwa haka nan yan a'arab su ma za su yi kira za su kira yan aljanna za su kira yan wuta kamar da yake cikin suratul a'raf mala'iku za su yi kira za su kira mu'minai sannan za a yi shela ga mutane gaba ɗaya musamman yan aljanna wa nudu an kira su an tilkumul janna wanda ita ce aljanna allati uritumuha wanda a gada ce ita ga mutanen da suka yi imani sannan kuma har wa yau akwai kiran da mutane za su yi wa junansu an rawaito a cewa a ƴan wuta za su kalli junansu su kirawo junansu wanda ya kira wannan wanda ya kira wannan to da haka Allah ya kira ta da yawmat tanat ranar kiran juna to tun gabanin wannan rana ta zo wannan mala'iku su kira mu'minai su kira ƴan aljanna a kira ƴan aljanna a yi musu bishara da dawwama a yanka mutuwa suna kallo a kira ƴan wuta a yi musu bishara a yi musu bishara da dawwama a yanka mutuwa suna kallo sannan ƴan wuta su kira ƴan aljanna su kira ƴan wuta sannan mu'minai a junansu wanda ya kira wannan wanda ya kira wannan mala'iku ma za su kirawo ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan da haka za a kirawo aljanu da mutane a ce in kuna ganin za ku iya tsira ko za ku iya wucewa ta wani guri a sama ko a ƙasa to ku wuce amma ba za ku iya wucewa ba sai da dalili sai da hujja to duk wannan kiraye-kiraye shi ne Allah ya kira ta da yawmat tanat wasu daga cikin magabata sun ce wannan lafazi na at-tanat sun karanta shi da yi wa dadun ɗin karshe shadda tanad suka da suke ce abinda ake nufi ranar gudun juna ranar da waɗannan za su tsere wannan sai zama daga nadda laraba na ta nadda al-ba'iru idan raƙumi ya kubce ya gudu sai ce nadda da aka yi mata na duk ranar ma'ana da za ku guje wa juna za ku kowa zai gudu ya bar kowa kamar yadda Allah ya faɗa li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni da haka suka ce shine ma'anar wannan kalma din da haka wannan zai gudu wannan ma zai gudu kowa zai guje wa dan uwan shi sannan kuma a cikin yawmat tanat da aka ce shine za a kira kowanne mutane da ayyukan yan aljanna a kira su da ayyukan yan wuta a kira su da ayyukan da aka fi a kira ta da wannan suna alwahir yana suratar da sura na tashin alkiyama rana ce da take da tashin hankali a ranar ba wanda zai taimake ku yawma tuwalluna mudlilina ranar da za ku juya baya kuna masu gudu malakum minallahi min aasi ba ku da wani wanda zai taimake ku koma bayan Allah ba wani wanda zai kare ku daga wajen Allah madaukakin sarki ranar mutum zai ce kallala wazan ila rabbika yawma idhil mustaqar, ranar zuwa ga ubangiji makoma take. Da haka malakum minallahi min aasim, ba wani wanda zai kare ku daga azabar Allah, dan haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye faruwa wannan rana. Sai ya ce to amma wa man yudlil billah, duk wanda Allah ya bashar fa malahu min haas, babu mai shiryar da shi. Mana wannan wa'azi da nake yi da tsoratar da ku azabar duniya da ta lahira, to ba mai fakar fa sai wanda Allah ya shiryar. Wanda Allah ya shiryar to ba wanda yake ya bashar da shi, wanda Allah ya bashar kuma babu wanda yake shiryar da shi. To amma dai da haka zan yi wa'azi, zan yi kira, zan bayyana abin da yake na gaskiya, fata na Allah ya shiryar da ku. Da haka yi musu wa'azi da tsoratarwa da kuma nuna musu wannan rana tana nan zuwa. Wannan yake gwada al'umman da suka gabata, su ma duka an tsoratar da su ranar tashin alkiyama, domin rana ce da za ta haɗa kowa da kowa, mutanen farko da mutanen ƙarshe. Babu wani a wannan rana da zai tsira sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawan aiki da imani da tauhidi. Daga nan sai Allah ya ce mai
walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fa la zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
نعم الله يشهد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. حقيقة يوسف يا زومك كندا بان ون اللوكتي بالبينات إذا آيوي بين النو إذا هجوجي بين النو فما زلتم في شك بكبشي باسكن شفتا مما جاء أقوم به دنجني دا أجل يوم كدشين دستيا حتى إذا حدث أرفي لي بدوني قلتم في فكتي لن يبعث الله من بعده رسولا ألا بزيع يقول ونمن ذو باين شبا كذلك توحسنا كما يدعو كذونا أبو يذل الله من هو مصرف مرتاب حتى أن لا يشي فتك جوة ينمق النسي من شكا أنا وثم على ميسم تشتي قبام بيان وانتم متمن ومن آل فرعون ana shi shi gaba da yi musu bayani. Wasu malamai kuma wannan shi ne abin da galibin malaman tafsiri suke ambatawa, cewa wannan mutumin shi ya shi gaba da yin bayani. Wasu suka ce a wannan bayani ne daga wajen Allah Maɗaukakin Sarki, da haka ana tunatar da su cewa wannan ɗabi'a da suke kai ɗabi'a ce da kakanninsu suka yi, amma ba su samu rabauta ba. Walaqad ja'akum yusuf, haƙiƙa annabi Yusuf ya zo muku. Kun ga anan waɗanda ake gayawa ai ba su ne annabi Yusuf ya zo musu ba, dan magana mafi inganci annabi Yusuf ya zo gabanin annabi Musa, kuma ya rayu da waɗanda ya rayu da su babu wannan Fir'aun da su. Wasu malamai suna cewa wannan Fir'aun din shi ne wanda ya nuna da annabi Yusuf, magana mafi inganci ba shi ba ne. Dan haka annabi Yusuf ya zo cikin mutanen shi ya riga ya wuce, to amma sai aka ce ya zo muku saboda me? Saboda ai kakannin waɗannan ne, kuma sun yi aiki irin na waɗanda. Da haka abinda ya zo wa na baya aka gaya musu kuma ba su yi imani ba, ko kuma aka faɗa musu ko sun karɓa ko ba su karɓa ba, to daidai ce da ya zo waɗanda suke gaba. Da haka yana nufin ma'ana ya zo muku ai ya zo iyayenku da kakanninku, amma ga abinda suka yi. Walaqad ja'akum yusuf min qablu, ya zo muku tun gabani, ma'ana tun gabani zuwa annabi Musa. Wanda ya gwada annabi Yusuf ya riga annabi Musa zuwa, ya zo muku bil bayyinati, da ayoyi bayyanannu, wanda dama shi ne aikin da annabawa suke, suna zuwa da hujjoji bayyanannu wanda suke a fili. Amma fa ma zaltum fi shakkin, ba ku gushe ba kuna shakka. Ana iyayen waɗanda suka zauna da shi da kakanninku haka suka dinga shakka, suna ganin abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne, da haka suka ƙi karɓa mimma jaa kullihi dan gana da abin da yazo da shi kuka ki karban wannan abin kuka bada baya hatta riza halaka har sai da yaba duniya kalma halaka ana ana nufin ya mutu kalmar halaka ala rafi ana itlaqin ta ana nufin mutuwa tana iya zuwa da wannan ma'ana kamar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanat banu isra'ila tasufuhum anbiya'uhum kullama halaka nabiyyun ba'atha Allahu nabiyyan akhar yake duk lokacin da banu isra'il annaban su da suke jagoranci da wannan annabi ya tafi Allah ya aika musu wannan da wannan ya tafi Allah ya aika wannan yake manzo Allah yake kullama halaka nabiyyu duk lokacin da annabi ya tafi sai amfani da kalmar halaka da haka ita kalmar halaka a larabci tana iya daukar ma'ana mutuwa a yaranmu ne na Hausa cewa ne ya halaka take ba da wata ma'ana da ke nuna cewa kamar ya yi mutuwa wadda ba mai kyau ba ko ya fada cikin bata ce ya halaka ana nufin ya bace ya bada cikin abin da ba daidai ba to amma a larabci an ce halaka ba tana nufin tana iya daukar ma'anar mutuwa hatta idza halaka har sai da ya bar duniya kultum kuka ce lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai aika wani manzo bayan shi ba sai kuka ke imani kuka sakan kanke kuka yi abin da kuka ga dama saboda tsabar kafirci da karyatawa sai Allah yake kazalika ko kun ga kamar halin ku wannan to haka halin duk wanda Allah ya kasare shi wannan yanayi lako to haka halin fatacce shi kazalika yudillullah haka Allah yake matar da man huwa musrifu wanda yake mai banna murtab bai shakka wanda yake da shakka da ayoyin Allah yayi jayayya da ayoyin Allah yasa shakka a zuciyar shi to shikenan sai ya bace ma'ana nan yana kiran su da cewa kada zama su yi shakka kada su shakka kan annabi Musa da abin da yazo da shi su karba domin wannan shakkar da ba da baya shi yake hana samu shari'a wannan yana nuna zunubi yana iya kange mutum da samun shari'a mutum wanda yake shiga cikin zunubi mai mai to zai iya waye gari sai zuciyar shi ta tsatsa sai zama in gaskiya ta zama ba za ta shiga ba ba zai karba ba duk irin wa'azin da za a faɗa ba zai ɗauka ba da zuciyar ta riga ta lalace ta riga ta ɓaci Allah ya rufe zuciya ta kamar yadda za mu gani a gaba sai ce allazina yujadiluna fi ayatillah su ne waɗannan wanda suke jayayya cikin ayoyin Allah bi ghairi sultanin ataahum ba tare da wata hujja da ta zo musu ba kabura maqtan indallah abin ya yi muni a wajen Allah ya zama abin bakin ciki ya zama abin fushi indallah a wajen Allah wa indal ladina amanu da gurin waɗanda suke mu'minai kazalika to haka nan yatba'u Allahu ala kulli qalbin Allah yake riki yake jimki duk wata zuciya zuciyar mutakabbirin bayin girman kai jabbar mai tsaurin ido da tsaurin kai to anan sai yake dana bayanin waɗannan mutane din waɗanda Allah yake fatarwa sune allazina yujadiluna fi ayatillah masu jayayya cikin ayoyin Allah ka aya su yi jayayya su karba su yi mutu su jibba da baya su kawo wata falsafa ko wani tunanin a ce Allah ya ce mutum ya ce to ai kaza ai kaza ai kaza jayayya cikin ayoyin Allah da kin karba da bidirewa da gairi sultanin a dawo ba da wata hujja da ta zo musu ba wannan sifa ce lazima duk wanda zai jayayya da ayoyin Allah su zaga bai da hujja mai hujja wanda yake da dalili baya jayayya da ayoyin Allah an ce Allah ya ce sai sallama manzon Allah ya ce sai sallama ba ba wannan kafirai da bi a sunai jayayya cikin ayoyin Allah in an karanta su su ba da gaskiya su kiyarta da abin da ayoyin suka faɗa su bi ce gaskiya su ture gaskiya da wata shubha da wata jayayya da wata falsafa na wani abin da yake ba daidai ba wannan yana da hatsari abin da ake so ga mu'mini ya sallama ya yi imani in an ce Allah ya ce kai imani ka yadda an ce manzon Allah ya ce kai imani ka yadda ko da ba gane ba ganewa ba lalle ka gane ba dan akwai abin da kila ba za ka iya fahimta ba cikin ayoyin Allah da za a gaya maka amma sai ka ce to tunda Allah ya ce na yi imani idan kuma kana tunanin wannan abun ba haka yake ba wanda ya faɗa din ba daidai ya faɗa ba kake tunani amma ba ka da ilimi to kafin kai jayayya sun ka je ka nemi ilimi sai ka je ka tambaye waɗanda suka sani an ce kaza Allah ya ce kaza an ce manzon Allah ya ce kaza ya abin nan yake sai ai maka bayani sai ka gane kaga kenan da abin da za ka yi za ka yi ala ilmi da haka akwai cuta yanzu da take yaduwa cikin mutane na ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ilimi ba da san zuciya kurin mutun yana jin hadisi yake ai wannan hadisi ni ba zan yadda da shi ba me yasa ba za ka yadda da shi ba ba ilimi zai kawo maka ba sai ka wani shubha ai hadisin ai wannan hadisi ya taba abin da ya shafi mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kace masa to ce fuska sai ta kawo maka bi alhali kuma wannan hadisi ya ratso shekaru da dama ba wai mutun yanzu yake kirishi ba hadisi da yake cikin irin Bukhari yake cikin irin Muslim yake cikin Musnad na Imam Ahmad yake cikin Sunan na At-Tirmidhi ko Sunan na Ibn Majah ko yake cikin Sunan na Abi Dawud ko hadisin da yake cikin Sahih na Ibn Khuzaimah ko Al-Mustadrak na Imam Al-Hakim ko Sahih na Ibn Hibban wadanda da tafili da su duniya musulunci an san ba wai a karbuta su ba inda ma dai hadisi ne da yake cikin wani tabi can gharib da ba a taba jin shi ba ko wani tabi sabo wanda yanzu aka rubuta shi ko jiya ko shekara jiya to sai kai shakka amma hadisin da ya rasu shekara 1000 kuma Bukhari da Muslim ba wasu tafi da duniyar ilimi ta addini a wannan al'umma da aka karanta su ake koyar da su a duniya babu littafin da ya kai su in ka shirye littafin Allah al-Qur'ani duk inda ka je ana karanta su hatta waɗanda ake da sabani da su a wajen hadisi misali kamar shi'a suna da hadisan su daban su ma suna karanta waɗanda littafai ko ba komai ba dan su samu abin da za su kama hujja da shi da ahlus sunna da haka suna karantawa da haka littafai ne da tillan da aka rubuta su zuwa yau duniyar musulunci ta so su to ya za a yi hadisin da ya ratso waɗannan gimagiman malaman da Allah ya samarwa al'umma waɗanda ba wai su Bukhari kaɗai ba tun daga marawaita hadisan tun daga malaman su Bukhari din da malaman su da tabi'ai da sahabbai abin ya zuwa har zuwa yanzu sai yanzu kullum wani zai zuwa ƙarshen zamani sai ya ce wannan hadisin ya cin sintin annabi sallallahu alaihi wasallam in ta ce nuna mun wani malami da ya yi wannan bayani babu shi ne yanzu kullum ya yi hajjanci kuma da zai kawo ya ce hadisi ne bai inganta ba ya kada dai da malamai su yi ta fi to kana da hujja amma hujja za ta iya zama karɓaɓɓiya za ta iya zama ba karɓaɓɓiya ba da haka sai a nuna hujja a fita hujja kuma ya bai bayani amma wannan ka da ka haka kullum mutum zai fiya da ka sai ga yana ta jahiliya abin wani in yana yi sai ya baka tausayi ya baka haushi ya baka tausayi jahilci ya baka haushi ka ga cewa yanzu har wannan ma ya cancanta ya magana akan abin da ya shafi addinin Allah saboda duk mai hankali ya san cewa abin da yake faɗa shirme ne da shiriri ta ba abin da yake daidai ba ne yanzu ka duba a wannan zamanin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ta subata ta qaumi ya zo wani guri da mutane suke tara shara fa ba da qa'iman sai ba wani ya ce shi gaba sai zama an ce an kubutunce shi saboda kullun shi yana rayuwa a Hausa a garin Hausa ya taso iyaye da kakanni wanda yake mutsariya sai arme mai yi a tsugunna musulmi ne kuri shi al'ada garin su ya kalla da zai tana cewa akwai su jama'a ba shi ba akwai yan China akwai yan America akwai yan Birtaniya akwai yan ina ne akwai al'umman da ba su san bawali a tsaye ba bu san bawali a zaune ba su gulle su abin da suka sani ma a tsaye su ko wadannan to in suka ji wannan hadisi su kuma me za su ce za su ga normal ne ba wani abu ne a gurin su a sai kaga kai a nan ba ilimi bane ke hukunta ka al'adar al'ada kace take hukunta kana jin cewa abin da ake ba daidai bane amma da kake yawo a duniya akwai gurin da zaka je ka je iya fatuwa ka kewaye ta ba inda zaka yi ba wuri a tsugunna to da kai ya ce domin ko ina ake ki ace hakiki kuma a gurin su daidai ne ba wani abu ne to kaga nan fa an rawai ko me kun yi ta ce me hikima na daidai abin da hadisi ke gudawa in kai ba wali a tsaye ba kai haramun ba wannan fikihu ka gane wannan fikihu da haka in ka je inda ba zai yi ka ya tsaye ba a zaune a tsugunne to ya tsaye baka saba Allah ba shi ma hadisin tare ya zo gurin boda su ba ta dan a nuna cewa guri ne da idan mutum ya tsugunna akwai yiwuwa ya tsibi da jasa ya tsibi da shi ya tsibi cuta da haka fa ba la khazima kuma yin wannan ya gwada cewa ba shi ne abin da manzo Allah yake yawan yi ba yanzu ana ma halaki ne a yi da haka in ka je inda ko ka ga wani yayi ka dauka haramun ne yanzu in kana karanta ban malami ba kana karanta ko fatul bari ibn hajar ya ambata tsarki da ruwa kai bawali kai sai tsarki da ruwa ko bayan gida sai tsarki da ruwa akwai al'umman da suke a gurin su mata ne suke namiji wace yana tsarki da ruwa ba
a gurin su mata ne suke yi to shikenan sai ka zo karanta musu hadisi manzo Allah yana sarki da ruwa shikenan yake tsalle sai an ci mutuncin manzo Allah saboda kurin ya saba al'ada kaga ba haka bane to baka da ku al'ada ka hukunta addini da ita ita al'ada ita ake hukunta ta da addini in ta dace da addini a barka in ta saba addini a watsar da ita amma ba za ka ɗauko addini ka hukunta shi da al'ada ka ba to yanzu wanda ya zo yana wannan magana kodin mujarradin wannan dan an faɗi wannan yace ai an kwamo lakanta annabi to yaje gurin mutanen da su kuma aka san al'adar shi shi kuma ya zai ya ana to dan haka za ka irin wannan yana nan da dama ko muke ce ai hadisi yana koyar da ta'addanci wani hadisi ya koyar da ta'addanci wai manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas an umarce ni in yaki mutane hatta ya shahadu an la ilaha illallah sai sun shaida babu abin bauta da shirkanta da gaskiya sai Allah sai ji ai ta'addanci ake koyarwa ina hayu da yawa na alquran da suke magana a yaki qatilul ladina yulunakum min al-kuffar ala tuqatiluna qauman nakasu aymanakum wa hammu li ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum hadisi a ayoyi da dama da suke magana su siya zaka dauke su da haka ce kamata yayi kace to wannan hadisi da aka ce annas me yake nufi da annas kowa da kowa ko ko a'a ko wanda aka toga shi sai malami shi ma bayani lafazin annas amun ne yuradu bihi al-qutub ba duka mutane ba ana nufin mushrikai kafirai shi yasa a cikin hadisi sai hatta ya shahadu an la ilaha illallah to sai kuma ka tambaya to ya ake jihadi kowa ake yaka ko ko akwai sharadai akwai ka'idoji sai a gaya maka ana bin mataki kaza ana bin mataki kaza ana bin mataki kaza yanzu mutum gini ne yake nema ake bashi amma ko da mutum ya zo na ce ayi ya saba shi yasa waɗannan mutane masu wannan akida eh akwai ayoyin da inda ba cikin alqur'ani suke ba san yadda za su rike su ba ayoyin da a cikin alqur'ani dan suna tsoron zo suke ba su yadda da su ba an san wannan kafirci ne a fili domin duk mai irin wancan to zai giro kan ayoyin alqur'ani da akwai ayoyin da za ka karanta alqur'ani sai ga cewa a irin wancan tunanin sai mu ce to ai waɗannan ayoyi sun saba a cikin alqur'ani ne fa Allah yake cewa manzon Allah wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu wannan jumlar in ba alqur'ani ta zo ba sai ne sai an zagi annabi Allah ta yi wa takhshan nasa Allah da Aisha tana cewa da manzon Allah zai koye wani ba alqur'ani da ya koyi irin wannan ayoyi amma manzon Allah bai koye ba saboda Allah ne yake magana da manzon Allah manzon Allah bawa ne a gurin Allah da haka duk abin da Allah ya gaya manzon sa daidai amma yanzu inni ne na zo na kalli manzon Allah da cewa takhshan nasa kana tsoron mutane to na yi rashin kunya dan ban kai ba amma Allah ya ce wa takhshan nasa Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ai ne da yake magana kan wani abin da manzon Allah ya ce ba haka za yi ba ga yadda za yi to irin waɗannan mutane ce waɗannan ayoyi in ba da alqur'ani bane suna tsoron su bada da haka ba a karyata shi san manzo Allah da ka ilimi ne in kana da hadisin da ba maka gamsu da shi ba kawo hanyar da malamai suke yi akwai ka'ida ta kaza ba haka kurin aka karba hadisai ba ba haka kurin kuma ake karbar abin da yazo a cikin shirye ba sai da aka dora ka'idoji kuma akan su dan a kare wannan addini da shine a kare addini amma aka bude kofar duk wanda ya ga dama ya kare ta hadisi wanda ya ya ga dama ya karye ta ayat Qur'ani to addinin ma gaba ɗaya zai tafi ne domin abin da kake gani daidai wanda yana ganin shi ba daidai ba abin da wanda ya gani daidai wanda yana ganin ba daidai ba to wace ka'ida ce ta ilimi za ta zo ta raba mana gaddama malamai da suke cewa akwai hadisi rauna na aida ilimi suke bayani wannan hadisin yana da rauni saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza wanda a ka'idar hadisi wanda malamai suka sanya ka'idojin ka'idojin da suke da goyon bayan ayoyi da hadisai da kuma fahimtar magabata to a ka'ida kaza wannan hadisi ya saba wannan ka'ida da aka bi shi danta ba wanda kuma yake gani ya inganta sai zuwa shi ne a nan da kaza da kaza da kace ga amsar sai a bada amsar sai zama da ilimi ake bayani ba wai da ka ba da haka duk wanda yake jayayya cikin ayoyin Allah to za ka tarar cewa ya kama hanyar fakewa allazina yujadiluna fi ayatin llahi bighayri sultanin atahu da Allah ke kabura maqtan inda Allah ya zama abu mai muni abu fiki a wajen Allah fikin kuma ya girmama saboda abin da suke na jayayya da ayoyin Allah wa inda allazina amanu haka nan gurin muminai kuma muminai suna samun damuwa idan suka ga mai jayayya cikin ayoyin Allah shi yasa sai yana Umar ya ga wani mutum da ake kira Sabir ibn Hizb ya zo in ya zo na sai da tambayoyi na kure na ta'alluki dangane da ayoyin Alqur'ani da Allah ya ce wa zariyati zarwa me ya ake nufi da zariyati zarwa yana so ya sanya shakka sai dana Umar ya ji labari ya sa aka kamo shi yayi masa bulala wata riwaya sai da kini ya fita ya kare shi sai aje aje aka aje shi ba kwana ji sai zuwa ya kare mai bulala sai da kini ya fita sai aje shi rana ta uku sai ya khalifa in kake ne za ka karshe da kyakkyawar hanya mana na duba na dena sannan ya kore shi sai bangare kan kuma inda yake sai sai a gaya mutanen gari kan wanda ya mai magana mutumin yana shiga kasuwa ya kewaye sai to ba da mutum sai ya kara kowa da ya gani sai ya gude sai a wannan amirin mu'mini ne yana mai magana sai da yazo ya tuba tawbatan nasuha yace waɗannan suna ka saka cikin alqur'ani da haka ba a kyale irin waɗannan ba a kyale irin waɗannan mutumin da zai zo ya kawo shakka cikin littafin Allah cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bai kyale shi bane kuma ta dau mataki akan shine abin da yake daidai wato yace dan bai za a ce hukuma hukuma saboda a musulunci shugaba yana amru bil ma'ruf yana annahu anil munkar kuma malame na ta inna allaha yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an Allah yana tankwafarwa ya hada kanna ta hanyar shugaba abin da yan alqur'ani ne ba za a iya bari ba kila za a ga ayar a watsar da ayar aka bai ba amma shugaba yake duk wanda yake na hukunta sai a dena da haka shi shugabanci a addini yana kariya mutane addini yana kariya mutane jini da rayuwarsu da komai yadda yake neman shugaba ya kare maka jininka kada ya bari a tarwatsar da shi haka musulunci yake neman shugaba ya kariya mutane addini da haka duk wanda yake irin wannan daidai ne a gama shi a rufe shi har sai ya dawo ya tuba tawbatan nasuha ya daina saboda in ba haka ba sai ya batar da mutane ya lalata mutane addini kuma lalata addini ya fi lalata mutane rayuwa sai yanzu duk wanda ya kace akan addini ana miki shawar da to zai yi samu rahmar Allah amma da karaba da addini kame da mutum ya zama zindiki ko kafiri to ina shi kuma ina rahmar Allah to haka wannan abinda hukumomi zaki yana cikin haƙƙin su su iya abinda za su iya na kare duk wani wanda ya yi banna kada a bar shi bannan ta cigaba da yiwuwa in ma suna ganin ba za su iya kai tsaye ba to akwai malamai waɗanda an yarda malamai suna da ilimi na alqur'ani suna da ilimi na hadisi yazo zo ya faɗi shi ba har sa su mai bayani in ma ya karɓi gaskiya ya dawo in ma kuma ya kare bakin sa ya shiru in ma kuma a hukunta shi wannan shine abin da yake daidai shine abin da yake daidai da haka wannan tarihi yana nan da shugabanni sun yi amfani da mulkin sun taimaki addinin musulunci sun hana masu hanna in ka karanta daula abbasiyya da tazo a zamanin al-mahdi da harun ar-rashid da waɗannan khalifofi duk waɗannan zindikai yanka su aka dinga yi sai da suka dinga guduwa suna koyewa zindikai ne sun shiga addinin amma da ƙarya ba da gaskiya ba suna kawo mutane shubha duk inda aka samu wani zindiki sai khalifa sai a samu shi sai da aka waye gari kaf ya aka rige bakin irin kasasun masu zuwa kasuwa su tara mutane su sai musu kisa ta hada sama da kasa su sha kuɗa kuma na bulala aka dinga musu ba a barin suna zuwa su wannan kisocin waɗanda suke ba su da wani tsari zo su tarkace su ta gaya mutane duk sai a hana irin waɗannan dambe da a kiyaye mutane addini sai kuma a ba malamai na sunna na gaskiya dama su kuma karantar da mutane su ilmantar da mutane a gaya mutane ne Allah ya ce a gaya mutane ne manzon Allah ya ce a ɗora mutane kan tafarki na muminai irin wanda Allah ya umarni da shi don haka abu ne mai muni muminai suna samun damuwa in suka ga wani yana shiga cikin ayoyin Allah ba tare da izini ba ibn kafir yace wal mu'minuna aidan yubghiduna man takunu hadhihi sifatu mu'minai suna jin haushin wanda wannan shi sifa ce ta jahiliya da ayoyin Allah fa inna man kana hadhihi sifatu duk wanda haka yake to yasba'u Allahu ala qalbihi sai Allah ya jimfi zuciyarsa Allah ya rufe zuciyar fa la ya'rifu ba'da zalika ma'rufan ba zai kara gane wani abu da kirki ba na alheri ولا ينكر منكرا idan kuma ya ga mummuna abu ba zai inkari ba dan haka ana Allah sai kazalika kamar yadda Allah ya wadancan da suka karyata suka yi jayya yasba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbir Allah yake jibti wa yake ribewa zuciyar duk wani mai girman kai ga bin gaskiya ya kibinta ya girman kai jabbar mai kuma tsaurin gido to Allah baya kyale irin wannan duk wanda yake da girman kai Allah baya shirye da shi sai Allah ya kare shi da girman kai shi da girman kai zai amfane shi wanda mun riga mun yi bayani a baya cewa girman kai shine kyan gaskiya da kuma raina mutane to wannan yana ga mutun ya wayi gari gaskiya ba za ta je masa ba saboda wannan girman kan sai ya kasa fahimtar gaskiya sai Allah ya ce
وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
نعم وقال فرعون فرعون يشيب يا هامان يا أخي هامان ابن لي صرحا كجنا من جلي من جرمة لعلي أبلغ الأسباب ولعله كي إنسى ما أن يوي أسباب السماوات أن يوي لسما فأطلع إلى إله موسى إن جي إنسان كي أبن بوتا ورموسى وإني لا أظنه كاذبا كي ني إنا ما سماني فوكما إنا ليكينا كريايتي وكذلك زين لفرعون سوء عمله الله يشي هكذا أكتاوى تاوى فرعون ممونا أيتي وصد عن السبيل أكيش قبر قصية وما قيد فرعون إلا في شباب قيد فرعون تعبد لي سارة وفاقوم من فاسينا شكين أبد لي كنا سارة أنا الله أنا باب دابارك يشي فرعون يشي قبر الأزاوى لذا هنا وأزيل أكي مسا بيسيا بسيش قبر الأزاوى دفجريوى دجرمان كي ليوى النبي موسى كريا ya tashi dan ya nuna mutane cewa ba shi abin da yake kai din nan gaskiya ne sai ce ya kai Haman ibn al-Sarh gina min gini sarh shine ma'ana kai min gini mai girma mai tsawo al-qasr al-ali al-mulif al-shashi wanda suke yi da bulo wanda aka gasa ana daukan tafo ayi a kwaba ayi bulo a gasa shi yayi ma'ana kwari sai a zo ayi ginin da shi shi sa a suratul qasas يسي فأوكج لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا أنا يسي كقلنا كقلنا كي قلو كقساسي دا تقو سننك ذوك جنا من جني ميسو شيء أبدي يسي سنانا أي جني ميسو كما أبدي فلا أنا لألي أبلغ الأسباب ولألنا سامحيا دقوم بي الأسباب وسكتي الطرق طرق السماوات ƙofofi na sama su ne asbab ko kuma asbab in samu jarire ko abubuwan da za su taimaka min ya zama na bi sama asbabas samawat ƙofofi na sama ko abubuwan da za su kai ni zuwa ga sammai hanyoyin da za su kai ni zuwa ga sama ba a tsali a ilahi musa in je in sinkayi abin bauta wa annabi musa wannan ya gwada shi ma a annabi musa abin da ya gaya masa ubangiji ya daidaita kan al'arshi daidaitan da ya dace da shi da haka yayi maganar sama saboda Allah ya daidaita daidaitan da ya dace da shi sai sai to a gina masa gini shi zai je ya samu abin bautawar annabi musa wasu ka ce wasu malamai suka ce cikin dabara a nan dan ya gwada cewa to in abin da yake yi ba daidai bane to shi ma zai je ya karbo daidai da haka zai yi shi ma idan ya je sai ya karbo daidai sai ya zo da shi wasu ka ce a'a yayi wannan ne da sunan izgili da sunan ya nuna cewa Allah Musa abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne in gaskiya ne a ainihin gini zan je in same shi wannan wautar da hankalin mutane wautar da hankali ne in ba haka ba ta yaya za a iya bin ginin da zai je sama ya san girman sama ya san yadda take da zai ce ai mai gini je ya yi wannan to da yake na ne in haka ne wasu daga cikin mutanen za su ce to in haka ne ashe abin bauta wa Musa akwai shi abinda annan Musa yake bauta akwai shi in har ana cewa za ka je gurin shi to kaga magana ka ce babu shi ai abaita so ba kenan yana nan akwai shi kuma ya daidaita kan al'arshi kaga daga nan za su fara kina nake ya kamata mu san waye wannan abin bauta wa annabi Musa to sai mazu ke ce wa inni la azunnuhu kaziba ina baba da tantar yayi saboda wajen abin kai ya shiga cikin kwakwalwar wannan can mutane wasu da ce azzanna ana wasu malami ta ce ana nufin yaki ma'ana ya ce wa inni la azunnu ni ina da yakinin kaziman ƙarya yake da haka kun kake nan yanzu yadda ya faɗi wannan to in ma ba yakinin ba ba da zai ce dalle ba ba zai ce ai dan kullum mun bai yaki ƙarya yake babu wani abin bauta to Allah ya ce wa kazalika kun ga yadda Fir'auna nan ya mace yake ce waɗannan abuwa zuyyina da fir'auna su'u amalihi aka kawata masa mummunan aiki wannan kuma abu ne mai matukar ban tsoro in bawa ya kai lokacin da shaytan zai dinka kawata mai kyawawan abin da muna na ayyukan shi zama kyawawa to sai kuma abin da Allah ya amma jiran da bawa kai kullum yana laifi amma yana cewa wannan laifin ban ima na san ba dai je nake ba Allah ne ya sa mutu ba Allah ya sa kaza yana jin akwai ke gari a tare da shi to akwai alamun alkhairi a tare da shi amma in aka yi matsayin at-tazayyun kada an bai an bai da aikin mutum ya zama yana ganin mai kyau ne to wannan kuma sai abin da Allah ya rabu din cikin mata amma kuma idan shi ya rubu baya taba ganin mata ma yake gari yake abin da yake kai daidai ne to ya kai mataki na muni laifin yayi laifi kamar yadda Allah ya yi wa Fir'auna anan laifin ya kai laifi sai Allah ya wannan sai aka kawata masa ayyukan sa munana sai yake ganin ayyuka ne masu kyau kamar yadda su ma kafirai da suka wuce gona da iri suka dinga halatta haram suna haramta halal sai Allah ya musu haka inna man nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah anna fi zuyyina lahum su'u a'malihim duk kullum mutum ya tsoro kon Allah kada zuciya shi ta rini kada zalibi yasa zuciya shi ta wayi gari ba ta gane kyakkyawan aiki a'a dia sai zama yana yi to ya ta kokari yana neman shiriya a wurin Allah shine za ka bawa yana laifi din kuma yana jin cewa laifi yake to wannan akwai alamar da zai tuba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan al'umma ta Allah zai ba su lafiya zai iya yare musu illal mujahirin sai masu bayyana sabo domin shi mai bayyana sabo yana nuna cewa abin da yake kai daidai ne da haka ma baya ji a fili yake amma wanda yake zai sha abin sha zai sha wuri zai sha kaza sai ya kuya ya je ya sha to akwai alamun yana jin damuwa domin zalibi abin da ya ba kaikayi a zuciya wa karinta an yassali alaihi nas kamar yadda manzo Allah ya faɗa zalibi abin da ya ba kaikayi a rai kuma ba ka san mutane sani to wannan alama ce cewa abin ba daidai ba ne to nan Fir'auna ya kai matsayin da aka kawata mai munanan ayyukan shi sai yake ganin su daidai ne da aka sai ya shoge akan wannan kisa za ka tausa yawa mutumin da yayi banna kuma Allah ya saukar mai da wata musiba ko wata jarrabawa amma ya kasa gane cewa wancan abin da yayi Allah ya jarrabe shi da wannan bari ya tuba ibadi a'a sai ya dore akan abin da yake wannan abin da kai kaga mutum yana cikin zalibi sai Allah ya jefo mai wani ibtila'i wata jarrabawa ko ta rashin lafiya ko ta musiba a dukiya ko ta talauci ko ta kaza maimakon ya gane sai da kullum ya ci gaba da abin da yake to wannan akwai ban tsoro domin shi bawa na Allah idan Allah ya jarrabe shi to cikin abin da yake yi na neman magani akwai komawa zuwa ga Allah shi yasa marasa lafiyarmu bayan mun ba su magunguna ko wanda yake na gargajiya ko na bature ko na kaza maganin da bai saba shari'a ba kuma mu dinga dora su kan istighfari shi ma istighfari yana magani wani Allah ya jarrabe shi da cutar ne kan wani laifi da yayi to da zarar ya ce Allah ka yafe min Allah na tuba Allah ka yafe min sai ya warke misali na nan da dama istighfari yana maganin cuta da haka mara lafiya ka dinga dora mai kalmar istighfari astaghfirullah astaghfirullah yawan istighfari da tuba da komawa zuwa ga Allah shi ma yana cikin sababin da yake sa mutum ya samu lafiya domin wata rashin lafiya daga sabawa Allah ne sai Allah ya jarrabe shi ko wani malamin mu da yake babban babu wani labari da ba na manta shi a rayuwata yana malami ne mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah lafiya yace yana yin wa'azi yana karantarwa yana ilmantarwa sai ya zo ya fara karatun digiri na biyu ya fara karatu ya ba yana ci gaba da karantarwa da wa'azantarwa can sai shi nan ya raya mai tunda aikin shedan ne sai ya ce kai wannan fa karatun naka ba zai haɗu da wa'azi da karantarwa ba ya kamata ka tsaye da duk wani aiki da kake na karantarwa da ilmantarwa dan ka mai da kai karatu ya ce da yaji wannan aran shi sai ya tsaye da komai ya daina yin aiki ya daina da'awa da niyya zai je karanta karatu ya ce sai Allah ya jarrabe shi ga rashin lafiya sai ga dan fata buci ya ce kwana ɗaya ya ɗau kwanaki zai da lafiya ana ta magani cikin sai Allah ya dora mai a zuciyar shi yake Allah ya yi cikin sa mai sai yake na ni anya ba wancan abin ne da na faɗa ba Allah ya jarrabe ni tun daga cikin daga ran da ne magana kuma ban ƙara fita na yi wani aiki ba tun ina karatun da zan yi yace sai dai istighfari yace wallahi ban kwana a cikin bala yace da rai istighfari sai na warke kun ga Allah ya jarabe shi da cutar din saboda wani laifi to dan haka ba wa yau istighfari daga cikin asbab na bada lafiya mutum ya hada da istighfari wani sa'in zai yi wa Allah sai Allah ya jarabe shi da wani yana mutum shi tubali ai ai yanzu bari in je in yi kaza zai yi wani abu na laifi don Allah yana son shi da alkhairi sai ya jefa mai zazzabi sai ya kwanta ba sai Allah ya ga dama ya yi ba to in ya fara zazzabin yana yi in zuciyar ba ta cire abin can ba tana so ta warke ta jikin sai ya ci warkewa in ya cire ya ce Allah na tuba ya yi istighfari sai Allah ya tashi shi sai ya shiga da al'amari to da haka yana cikin maganin istighfari to anan Allah ya ce zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'ani sabil am kaide shi daga ban tabarki na gaskiya wa ma kaidu fir'auna Allah ya ce kaidin fir'auna ba komai bane illa fi sabab fa shi yana cikin asara ba da shirin da yayi baya karewa baya cin nasara dan an ce wa ma kaidu kafirina dan an nuna maka dukkan wani ma kafiri duk wani shiri da zai haka zai kare to haka nan fir'auna shi ma yana cikin kafirina shi ma kaidin shi ba abin da ya zama masa ba sai asara domin bai iya cimma abin da yake so ba shi yasa aka karanta kisar annabi Musa da fir'auna din a sauran surori za ga ba inda ya shiga da karshe kuma Allah ya halakar da shi yana kokari ya kama annabi Musa da bani Isra'ila da suka yi imani da shi karshe ruwa Allah ya halakar da su suka shiga ruwa da kansu kuma Allah ya haɗe ruwa da su suka mutu to haka dukkan wani kafiri kai ne shi kasancewa baya zama tabbata shi kai dai abin da ake so sharafi mu'minin shirki Allah in tansuru Allah yansurku sai shi kun tsaya kan addinin Allah in dai an cika wannan sharadi to ubangiji baya kada bayi Allah yana cika alƙawarinsa da haka wannan alƙawari kuma yana nan na Allah har a yau in dai mu'minai musulmai za su tsaya kan koyarwa alƙur'ani da koyarwa sunna su bi abin da manzon Allah ya nuna shi to ko an buga an raya za a kyale su domin babban nasara shine makiyi da yake raba ka da addinin ka ba to wannan makiya masu yakar musulunci da musulmai ai abin da suke so a bar addinin a bar dabi'un addinin a bar sallah a bar azumi a bar ayyukan addini to koda sun kashe koda sun lalata amma dai kana nan akan abin da kake to ana lissafa cewa wannan shin nasara ne ku dube yadda Isra'ila ta ruguza Gaza ta ruguza ta yan watannin nan ko yan shekarun nan da suke bayar da ta ruguza da ran kusan ya zama kongo yanzu da aka dan tsagaita mutane da suka koma za ka sai dai mutane zauna cikin barabuzan gini to amma duk da haka ana lissafa su cikin wanda suka ci nasara da kai har yanzu ba su iya raba su da addini ba su iya raba su da gwagwarmaye su ba mana har gobe waɗannan ba su cewa sai kun ban mana kasar mu sai kun kyale mu suna nan duk da kun kashe da kashewa kun lalata da lalata to wannan shine cin nasara mutum ya buga abin da yake so ya gaza shi to wannan shine cin nasara amma da zarar kuma mutum aka bar addini ko ba a yaki ba ko da suka shigo da ɗabi'unsu da halayensu sai mutane suka bar addini suka rubu wannan to yanzu kuma sun kanke nasara domin mai an bar abin da ake kai na addini to da haka in dai mutane suka rike addini to nasara na tare da su a duniya da lahira Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake so Allah ka ba musulunci da musulmai nasara a duk inda suke a duniya wannan yaki da ake Allah ya sa mana karshen shi tare da gagarumin nasara ga musulunci ga musulmai wasu suna kallon wannan yaki kallo na baibai kurin kallo suke Iran da Isra'ila da haka shi yadda aka yi bayani na fahimtar da mutane da yadda abin yake so ne kamar goyon bayan Isra'ila ake lamarin ba haka ba ne yanzu ita Iran tana kai hari ta kasashen musulmi tana kaiwa Saudiya tana kaiwa Bahrain tana kaiwa Qatar tana kaiwa Dubai a Imarat waɗannan garuwa duka na musulmi ne idan su ma suka yunkuru suka ce za su mai da mata martani to kaga yakin kuma yanzu ya haɗa wajen ƙasashe nawa maimakon idan da ƙasar Iran ce kaɗai da Isra'ila waɗannan Yahuda waɗannan musulmai to yanzu kuma sai garuruwan musulmai ya zama da abin ya haɗe su don kuma abin da ya shafi nan yankin nan yankin nan da ya shafi addini addinin musulunci daga nan ya taho ba ka da inda ya kai kudu ba ka da inda ya kai madina ba ka da inda ya kai makka to idan ya zama da abin ya haɗa da nan aka waye gari cewa kana so ka je ma ba za ka je ibada ba an dakatar da zuwa ba kana so ka je haji ba za ka je ba an dakatar da zuwa sannan duk waɗannan garuwa na musulmi sun shiga da su ake yi to ai kaga musibar ba karama ba ce da haka maganar ba magana ba ce wai kaɗai ta wannan dole ne musulmi ya buɗe idon shi ya kalli abin da fadi bikina ce a ƙasa amma da yawa mutane ba su sani ba kina ce a kasa idan ka bi tarihin rigingimin gurin shekara 50-60 baya za ka cewa waɗannan yahudawa da amerika zuwa iraq yakan iraq da iraq din suka haɗu kuma duk sai abubuwan da aka yi a wannan gurin haka kina ce da dakiya siriya an ruguza ta da sanin iraq an ruguza abin da ya shafi iraq da sanin iraq afghanistan da sanin iraq abin da ya faru duka waɗannan kasashe lubnan ka duba kudancin lubnan yadda ya zama yanzu shi ma yana nan ana cikin mai hari saboda hizbullah a nan take kuma iran take ta gaba hizbullah ga yaman can kusiyon suna ta bugawa da junansu kuma suna bugawa saudiya iran ce ta gaba waɗannan to kaga wani abu ne da yake su tana ce a kwance a gurin kuma dauloli ne guda biyu kowanne yana kokarin wannan daular musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta karya daular farisanci to wannan dahuwar tana nan a gurin farisanci to da haka abin ya wuce duk yadda mutane suke kinani ba abin da ya kamata mu maida hankali illa yin addu'a Allah ya tsayar da abin kuma ya zama alkhairi ga musulunci da musulmai wannan shine babban addu'a da za ka yi ma'ana a izzal islam wal muslimin Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah maɗaukaki ya fi musulmin da yake daidai da haka in kai wannan addu'a sai ya ga to kayi abin da yake da daidai duk wanda yake musulmi shi kake wa addu'a kuma shi kake so ya fi galaba wanda ma'ana kuma zai zama cutarwa ga musulmi kana roƙon Allah ya karya shi to wannan shine abin da ya kamata ne ba mu tsaya mu sha tuhumar junan mu ba sai wani malami ya magana an zage shi an ce ya zama yahudi ya zama bani isra'ila wanda abin da kai yawanci masu wannan zage-zagen sun suka ba kowa jahilta ma abin da yake faruwa a gurin wani abin za ka ga shi nan duk inda ka shiga za shi nan a rawar da iraka taka a wannan garuruwa wannan kasashe da yadda da hannunta aka yi ba a bane koyayye su ma yahuda sun faɗa su ma amerika sun faɗa su ma iraniyawan sun faɗa su wani abin da ga shi nan kai shi ne ga shi nan amma in mutum ya zo ya bayani yana suna nuna mutane girman matsala ba yadda ana magana an goyi ba wanda zai goyi bayan yahuda kan musulmai din lalacewar musulmi ba za ka haɗa din lalacewar musulmi ba za ka ce wai gwara ba yahudi da shi ba musulmi musulmi ne ba wani wanda zai kalli musulmi saboda yana shi a ka ce wai gwara ba yahudi da shi babu wanda zai faɗi wannan babu wanda zai faɗi to amma ka san rigimar da girmanta da fadinta da yadda take shi ne zai taimake ka sai ka zai akan abin da yake daidai Allah ya sa mana ƙarshen wannan lamari ya dace da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da tashin hankali da fitina ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya ya karfa mana abubuwan da muke gabatarwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.